الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدفع دعاء أيو شكر جوات رمضان نوانا الشكرة تهجر منظر الله صلى الله عليه وسلم تجبو دريه أود 30 دكرة wadda sai daidai da ranar 24 ga watan 5 shekara ta 2018 ta miladiya yau za mu yi majalisi na takwas insha Allah a cikin tafsirin alqur'ani mai girma da muke a cikin wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci mai albarka na alqur'an a garin Kano. Allah ya ƙara mana wannan gari albarka da kariya da arziki da sauran garuruwan musulmi. Kamar yadda muka saba, za mu fara amsa tambayoyi, sannan mu tashi aya ta 9 a cikin suratul kahf wadda jiya muka fara tafsirinta. Tambaya ta farko wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullah, malam Allah ya ƙara maka imani da ikhlasi, amin. Dan Allah, wani hanyoyi ake bi a tsarkake zuciya? Wannan tambaya ce mai faɗi da gaske, wanda yake bayaninta kusan tana buƙatar majalisi guda, amma a taƙaice shi tsarkake zuciya, wato babban mataki na tsarkake zuciya shi ne ilimi, sani mutum ya san ingantacciyar aƙida, wanda mutum zai tsarkake zuciyarsa daga abin da bai cancanci Allah ba, na wato tabbatar da na wato dangana wata sifar tawaya ga Allah, ko kuma dangana wani wato wata sifa ta kamala ga wani Allah. Abinda Allah yake yi zuciyarka ta rataya da cewa wani ma zai yi, kamar ka rinka jin cewa wani yana da ilimin gaibi, ko kuma ka rinka jin cewa wani yana da iko a kan ya cutar da kai ko ya amfanar da kai, ko mutum ko aljan, ko kuma ka rinka jin cewar wani zai iya wato ƙaddararka abinda Allah ya ƙaddara maka a hannunka take. Haka zalika ka tsarkake zuciyarka daga abin da bai cancanta a yi ma bai cancanci a yi ma wani ba in ba Allah ba, kuma ka tsarkake zuciyarka daga canci da tasiri, wato canci shi ne abubuwan da ake ginawa ba a kan ilimi ba, bal a kan abubuwa waɗanda suke na al'adun gargajiya da addinan maguzanci. To wannan kaga ilimi ne matakin farko na tsarkake zuciya. To sai kuma wato tsarkake zuciya daga miyagun ɗabi'u, daga abubuwan da Allah baya so, na girman kai da jiji da kai da ikhla'a da riya da hasada da ƙashi da ƙullata da ƙeta da wato zuciyarka ta cika da gaibu, rashin yafiya ga musulmi, da ƙoƙarin samun kyawawan sifofi na imani da kyauta da haƙuri da juriya da kyakkyawan zato ga Allah da aminci da Allah da dogaro ga Allah. Da waɗannan kamar yadda Shehu Usman ya bayanin su, kowanne daga cikinsu wato musamman miyagun da ake so a tsarkake zuciya daga gare su, wato akwai matakai guda biyu. Akwai matakai na ilimi, wanda shi ne ka sami ilimi ingantacce a kan waɗannan miyagun sifofi. Sannan kuma akwai matakai na aiki, wanda za ka rinka ƙoƙari shi ne ta hanyar gogayya kanka, tallafa ma kanka samun waɗannan sifofin. To babban abu a cikin wannan shi ne wato kada ka zamanto mai kyakkyawan zato ga kanka, kai kyakkyawan zato ga Allah, kai kyakkyawan zato ga bayin Allah, amma kada ka rinka kyakkyawan zato ga kanka kana tsarkake kanka. Wannan abin yana daga cikin babban abin da zai taimaka ma mutum wajen tsarkake zuciyarsa, domin duk wanda ya yarda da kansa yana ganin kan cewa shi ya cikin kamala, to wannan ya ɗauki mummunan sifa ta da wuya ya gyara, don ya ɗora ma kansa jahilci murakkab, bai sani ba, bai san bai sani ba, bai san cewar ba shi da kamalar ba, ba shi da kamalar amma bai sani ba kuma bai san cewar bai sani ba saboda ni saboda ya riga ya karkata kanka ya sanya ma kansa rigar kamala to tunda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu hana san mu abin da ranmu take so to rai mutum ransa baya so ya rinka ganin kansa koma baya to yake kullun ya rinka ganin kansa a sama to ta hana ma ransa abin da take so to wannan shine matakin samun aljanna sannan kuma babba a cikin wannan roƙon Allah daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani saurayi yazo yace masa yana so yayi zina amma Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa zaka so kana da uwa yace eh kana da ƴa yace eh kana da ƴar uwa yace eh yace to zaka so ai da uwarka yace a zaka so ai da ƴarka yace a zaka so ai da ƙanwarka yace a yace to duk wanda zaka yi zina da ita ai haka take ga wani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayar hadisin yadda kike jinsa yake allahumma tahhir qalba allahumma tahhir zamba wa tahhir qalba wa hassin farja allah ka gafarta zunubanka ka tsarkake zuciyarka ka katange farjinka kaga ya nuna mana addu'o'i muhimmai wanda a ciki akwai taharatul qalb tsarkin zuci mutum ya rinka roƙon allah sai allah ya ba shi tsarkin zuci haka dalika cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha allah ka ba mu raina wato tsoron allah ta ka tsarkake ta kai ne kiyayyen wanda kai ne mafi alkhairin wanda ya tsarkake ta kuma kai ne majibincin ta kai ne mai taimakon ta kaga daga cikin addu'a da roƙi allah tsarkiya wato ka ba mu raina tsarkin ta saboda haka in mutum al'amari ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da mu'adi ya tambaye shi yace ka nuna min aikin da zai fitar da ni aljanna ya nisantar da ni daga wuta yace aiki ne mai wahala amma mai sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙe masa saboda haka wannan ma mai sauki ne ga wanda Allah ya yassare masa a shi sarkin zuci to sai mutum ya nemi tafsiri daga Allah shine ya roƙa san Allah ya bashi ke Allah ya tashi Allah ya ba mu Allah ya tsarkake zukatan mu sannan wani yake Allah ya ƙara wa malam albarka amin malam waɗanne abubuwa ne suke kawo wa mutum albarka idan ya aikata su malam dan Allah ina son a gaya min abubuwa wannan tambayoyin ku ga duk lecture ce abubuwan da suke kawo albarka ai suna da yawa abubuwan da suke kawo albarka yawa gare su ita albarka na farko dai su tuna addu'a neman albarka neman albarka domin ka ga koyaushe ka haɗu ɗan uwanka kai masa sallama ka ambaci albarka shi ma sai ya faɗa in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to wajibi ne shi ma ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu in kawai yake wa alaikum assalam ya taƙaita bai ce wa barakatuhu ba kaga akwai tawaya bai cika amsa sallama ba to kaga roƙon albarka ne wannan haka zalika akwai albarka ta shi mutum san kansa mutum ya zamanto mai albarka to abin da yake sanya mutum ya zamanto mai albarka shine imani da kyawawan ayyuka wanda ya kasance mai imani da kyawawan ayyuka Allah zai sa masa albarka ba a kan kansa ba hatta a kan zurriyarsa wa kana abuhuma salihan kakansu ya kasance salihu tattaɓa kunnen mutum ne Allah ya tsare dukiyarsu saboda ya sa albarkar ta tafi a cikin saboda haka imani da kyawawan ayyuka su ne mabuɗin samun albarka albarkar dukiya kuwa albarkar akwai albarkar dukiya ita kuma albarkar dukiya shi ne a neme ta halal kuma a nemi arziki ta hanya mai sauƙi ba ta hanyar tsananta ma al'umma ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa in albayya ni bil khiyar fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi tijaratihima wa in katama wa kadaba muhiqat al barakatu fi tijaratihima ma su ciniki suna da zabi ba tsawar ba su rabu ba to idan suka yi gaskiya suka bayyana duk abin da ke cikin cinikin to Allah zai sanya albarka a cikin cinikinsu in kuma suka yi ƙarya suka ɓoye aibi أكيم كني كنسو تو الله دي أوكي البركة تودا كنيما البركة أبيك يا كني كنيما تفيند الله يا حالتا كما كزمان تو أكوي واتو بينا أكوي بياني تاريد أكوي بينا حقيقة بارشن البوز دنبو أكيم تاكوان شبا فأما دي كنين جنسي رونن تنبأ كني أون تنا بتآثر واتو لكتا بدا أكنتا الله متوكو كنسركي منا جوان فتر sannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya kara wa malin sani da imani da taqwa da dukkan musulmai amin malin dan Allah ya ake sallar istikhara ko ne ake karantawa a cikin ta Allah ya karbi ibadunmu amin ya rabbal alamin yi sallar istikhara kamar da tazo a cikin hadisin Jabir a cikin sahih al-Bukhari raka'a biyu ce ba kafarulla ba kuma a duka mafi ingancin magana malamai tana daga cikin dawatul asbab ta sababi ce sai da sallati da ake yi dan dalili saboda ka ba a tsayyade ta da lokaci ko lokacin da aka hana nafila mutum zai yi domin wani abin in ya taso maka kana buƙatar kai istikhara in ba lokaci kuma a lokacin kake buƙatar ka yanki kuma in ya zama to ba lokacin da ake nafila bane kaga ba za ka iya yin istikhara ba ke sai ka je kai abin ba istikhara ko kuma kai wata istikhara ba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba to dan haka malamai suka sa ta a cikin dawatul akba salla da ake yin ta saboda wani dalili da ya wajar da ya sanya a yi ta saboda haka a kowane lokaci za a yi ta raka'a biyu ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi a surorin da ake karantawa ba idan Imam An-Nawawi a cikin Al-Asar ya koyar da mutum wannan kuma ba wai lazimi bane ko sunna istisani ne na malami kika abin da ya gani yake aya a mutum ya karanta a surar farko ya karanta wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar ma kana lahum al-khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun sannan ya karanta qul ya ayyuhal kafirun abin da yasa ya fara yake a karanta qul ya ayyuhal kafirun saboda yawan sallolin nafila annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a farko da qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu kamar sallar nafila da ake yi bayan tawafi kamar sallar nafila bayan sallar magriba kamar raka'atayn fajr waɗannan salloli ne guda uku na nafila da duk aka rubuta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta waɗannan surori a cikin su to dan haka shi kuma Imam An-Nawawi yake cewa to yana da kyau ya ittida'i da wannan ya karanta surorin sai dai ya ƙara ayoyi da suke da alaka da ne da sanya ma Allah gadi yake a surar farko a raka'a farko ya karanta wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar ubangijinka shine wanda yake halittar abin da yake kuma yayi zabi kaga yayin da ka faɗi wannan ka nuna cewar zabi na Allah ne sai dama menene istikhara ka nemi zabin Allah yayin da kace Allah shine yake halitta yake zabi kaga ka tuna ma kanka akan ka bar mu Allah ta fawwala maka yin zabi raka'a ta biyu kuma ya karanta wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratun min amrihim wa man ya'ti Allah wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina baya ga mumini da namiji ko mumina mace idan Allah da manzonsa suka hukunta al'amari ya zama to suna da wani zabi wato nasu wanda kuma duk ya saba ma Allah da manzonsa to hakika wannan ya kasa kasa mabayyin sannan ya karanta qul huwallahu ahad to shi ma kaga wannan akwai munasabar wannan ayar ta cewar ta nuna cewar duk abinda Allah ya zaba maka zaka sallama to yin wannan tawassuli ne da abinda ke cikin waɗannan ayoyi domin samun ijaba a cikin istikhara to sannan mutum ya salla raka'a biyu in ya salla raka'a biyu sannan ya sallama bayan ya sallama sannan ya karanta addu'ar istikhara wanda ta zo a cikin sahih al-bukhari kuma tana nan a cikin hisnul muslim littafin nan na addu'a mai albarka wanda aka fassara shi a biyu daban-daban sai mutum ya karanta ta kaga tunda ba a salla bane sai mutum zai iya dauko bai haddace ba zai iya dauko littafin ya karanta ya ambaci bukatar da yake yi kuma babu ne sai a maimaita ta tunda ita istikhara babin ta babin addu'a ne sai kuma addu'a ana maimaita ta sai kuma Umar ibn al-Khattab yayi wata ɗaya yana istikhara kafin ya yanke ya dauki mataki a kan wata ɗaya yana yin istikhara kafin ya dauki mataki a kan abin da ya dauki mataki da kwana 30 yana istikhara saboda haka yana da kyau mutum mu fahimci wannan cewa babin ta babin addu'a ne saboda haka ana son a yawaita ta har sai Allah ya hukunta kuma idan mutum ya istikhara ba wani mafarki zai gani ba ba wani abu zai ji a zuciyarsa ba a'a idan ya istikhara to kuma sai ya nemi wato shawara da auna al'amura sannan ya zartar da abu in ya tashi zartarwa sai ya dogara ga Allah da cewar yayi istihara ya san duk abin da Allah ya tabbatar shine zabin Allah saboda haka abin da Allah yake tabbatarwa bayan kai istihara shine zabin Allah saboda haka idan ba wai cewar wadansu suna cewa to ni dai ina istihara kuma sai in ji har yanzu ina san abin to kana san abin ya tabbata ko kana san sa in dai Allah ya karbi istiharar ka sai Allah ya hana ka to da haka kaga abin da abin da ya hana ka shine zabin Allah duk da kana san sa na'am sai tambaya ta karshe wannan tana da tsaro Allah ya kara malan lafiya amin mu dai ma'aikatan gwamnatin tarayya ne muna cikin tsarin National Housing Fund NHF ana tiran mana kuɗi wanda a ƙarshen rayuwar aikin mu za a ba mu wannan kuɗi a dunkule to yanzu akwai bashi wanda ake bayarwa cikin wannan kuɗi ga mu wanda muke ajiyan nan kadai na miliyan 1 amma kuma za a dawo da 6% akai kashi 6 cikin 100 ki tambayar mu anan ita ce matsayin bashin da kuma matsayin tsarin duk matsayin tsarin duk da cewa mu muka tara wannan kuɗin mu a matsayin mu na musulmi muke yi wa abin kallon akwai shubha wanda kuma abokan zaman mu suna ta amsa housing renovation loan shine sunan wannan bashin na'am wato bashi ne su waɗannan ma'aikata ana kiran kuɗin su wannan kuɗi nasu ne da aka ba su kuma idan akwai zaɓi in akwai zaɓi da ake kiran wannan kuɗi to duk shekara za su fitar maka da gaske in akwai zaɓi wajen shiga domin zai zama to kamar kuɗin mudaraba muƙayyada ne kuɗin mudaraba muƙayyada wanda kake za ka aje kuɗinka a rinka juyawa ba za ka cire ba sai ya kai wani lokaci wannan ba zai hana a fitar maka da gaske ba tunda da zaɓi ne ka shiga amma idan tsari ne ya sanya lallai sai ka aje kuɗin kuma ba ka da ikon ka taɓa su sai an baka to wannan kuɗi ba za a baka ba za ka fitar musu da gaske ba sai randa tukuna aka baka kuɗin suka shekara ɗaya a wajenka sai ka fitar musu da gaske ta shekara ɗaya wannan dangane da hukuncin zakka ke yanzu da haka duk da bai tambayar ba amma na so ne wannan bayanin don wannan ma zai zama to cikin abin da ke cikin tunani matsalar da ya tambaya a kan shi ne bashin da ake karɓa daga cikin wannan kuɗi ana karɓan bashi da ake yin gyaran gida kuma mutum ya karɓi wannan bashin ana ɗora masa zai biya tsari na kashi 6 cikin 100 to wannan tsarin da ake biya a kan bashi tunda an kira shi bashi kuma kuɗi ne ake bayarwa da aka ce ka dawo da uwar kuɗi bashi ɗin ne hakikatan a shari'a to shi ko bashi a shari'a duk abin da aka ɗora a kan sa riba ne kuma riba haramun ce saboda haka abin da ya wajaba a kan waɗannan ni shi ne lallai su rubuta memo memorandum muzakkira su nemi cewar lallai a fitar musu da tsarin da za su iya karɓar wannan kuɗi ba bisa riba ba kuma abu ne mai sauƙi za a iya yi sai ka yi contract in istisna ake cewa ba bashi za a yi ba istisna za a yi nau'i ne na tijara da ake in aka yi wannan tijarar 6% ɗin da suke so za su samu amma ta hanyar halal ba ta hanyar haram ba saboda haka su musulmi haƙƙinsu su tashi su nemi a basu wannan musamman su la'akari da cewar babban bankin Najeriya ya ce dukkan kuɗin da yake bayarwa na tallafi yanzu zai fitar da yadda za a rinka karɓar su ba ta riba ba saboda haka tunda musulmi yanzu sun samu wannan gatan su su kokari yanzu musamman gashi ko dan ganin ido ana ganin shugaban kasa musulmi ne idan kuka nema ai saboda haka a tashi a nema kuma da ƙarfi da babban murya in abin ya gagare ku kuma ku je ku kai kuka wajen shugabannin musulmi ku kai wajen sarakuna da sultan da jama'atul muslimin islam su rubuta takarda ku nemi su ba ku takarda ku je ku kai cewa suna neman cewa lallai musulmi lallai a yi musu tsari wanda za su rinka kar za su ce rinka cin gajiyar wannan kuɗi da suka tara ba zai yi ba ku tara wannan kuɗi kuma ya zama tokan cewar kafirai ne kawai za su rinka karɓa ko kuma sai musulmin da yake so ya saba ma Allah dan ne dan ne ku kuka tara haƙƙin ku ne a ba ku kuma haƙƙin ku ne ku karɓi kuɗin nan ta inda ba za ku saba ma Allah ba duk wanda yake dole ku karɓi kuɗin nan ta inda za ku saba ma Allah to dole ne ku kuma ku ce ba za ku bayar ba a ba ku wannan zaɓi kuma tun da tsarin mulki ya ba ma kowane ɗan Najeriya haƙƙin yayi addini kuna da wannan haƙƙin constitutional right ne ku nemi ta ruwan sanyi abin ya gagara ku samu lauya kuma ka ta a kotu kuma ballantana ma za a yi tunda kamar yadda muka ce babban bankin Najeriya ya yi za a yi saboda haka ka fi nema ba ba hujja bane a rinka cewa wannan larura ne saboda haka a je a cikin da kafirai suna dauka kar ya zama to shine kadai suke dauka musulmi ba su dauka to duka larura a je a kuma muka tsaya akan larura ba za mu taba kamun bakta ba shi ko Allah cewa yayi man yattaqillaha ya'allahu makhraja wanda yake ji koran Allah Allah zai sa masa mafita to raka in ka ji koran Allah kana so ka ba Allah ka zai sa masa mafita amma in kullun ka zauna kake ai larura larura to shikenan haka za a yi ta larura wata ran har sallan ma sai ake ba zani ba نعم الله جل وعلا يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا برشن كان أمان ما أدوشاك هبو لكما ألو واند أتربو تسونا ينسو أتكيو أنن ألم كانوا من آياتنا عجبا إن كفن شيء أبما ما جيني بجسن آيو يمو وكو أصحاب الكهف ما أدوشاك هبو أتا أتكراف الكهف كما يندى متعمد تاشيني kogo wanda yake a cikin dutse wanda bakin sa tsaje amma cikin sa farfajiya mai girma wannan kissa ce wanda take a sananna a wajen ahlul kitabi musamman nasara to sai shine kamar yadda muka ambata a farkon surar abinda yahudawa suka ce ma quraish tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ashabul kahf wannan kisan tarihin su wato shahararre ne a duniya shahararre ne musamman a duniyar rumawa da turawa da kuma wuraren da addinin kirista ya kai don haka a cikin jordan a amman a wajen birnin amman akwai inda ake cewa na ne kogon ashabul kahf ana zuwa ziyara ni ma na je har na shiga na je na ga wajen a turkiya a kudancin izmir seljuk a ephesus garin ephesus wanda nan ne ma littafan tarihi suke cewa a nan aka yi ashabul kahf ɗin an tono wani kogo wanda ake dan ake tsammanin shi na ashabul kahf don kewaye da kogon an tono kaburbura wanda aka tarihin su ya nuna a ƙarni na biyar zuwa na shida wato suka rayu a lokacin suka rasu kuma a ciki har da rubutu da aka yi na sunaye wanda duk waɗannan a wajen kirista suna ɗaukan cewa nan ne ashabul kahf ita wanda su a kirista suna ce musu the seven sleepers masu bacci mutum bakwai masu bacci haka zalika a tunis akwai shi ma a kudancin tunis akwai gari inda ake cewa a nan kogon ashabul kahf yake su kuma cewa suke waɗannan ashabul kahf ɗin yahudawan da suka gudu daga wani jabberi mushriki mushrikin sarki suka gudu da tauhidi suka zo suka tsira saboda haka amma wanda ta fi shahara na nasara dan wannan ya sanya labarin ya yawaita a cikin tasuniyoyin nasara da rubuce-rubucen su na da da na yanzu tun farko wanda aka ce ya rubutu akai wani babban bishop ne da ake ce masa Jacob of Swart wanda yayi zamani yayi rayu a shekara ta ya mutu a shekara ta 1521 shi ya soma ambaton su to wannan yana daga cikin jumlar abin da suka tambaya alqur'ani ya kawo labarin wanda waɗannan ayoyi kamar wato sun kawo khulasan labarin ne a dunkule sannan kuma alqur'ani ya shiga ya bayyana wanda a cikin khulasar Allah madaukakin sarki ya tattara bayanin babban abin da suka tattauna na farko dai yake shin kana tsammanin labarin ashabul kahfi da kuma allo wanda aka rubuta su wanda kuma allon da aka rubuta a kansa da nema da abin da aka rubuta a kan wannan wani abin mamaki ne daga cikin ayoyin mu wannan tambaya ce da aka fuskantar da ita ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma maqsudi wannan ta kuma su tambaya wato me yasa kuke wannan tambaya don kuna tsammanin abin mamaki ne to wannan kuna tsammanin wannan ne kai abin mamaki daga cikin ayoyin Allah ba ashabul kahfi ne kai abin mamaki daga cikin ayoyin Allah bal akwai ababen ban mamaki masu yawa jini da masu tafi wannan mamaki taya za ku bar taya za ku tambaya kan abin mamaki ku bar abin da yake mamaki ba akwai abin da yake wannan mamaki ba yanzu ko kissar Uzairu ba ta fi wannan mamaki ba wanda Allah ya kashe shi ya mutu shekara 100 jashinsa ya zama to rubdugagge sannan Allah ya tayar da shi ya nuna masa yadda yake rayar da kashi yake rayar da matacce yake rayar da jaki wannan bai fi wannan ban mamaki ba ba abin mamaki ba ne cewa Allah ya rike sama tana nan ba wani al'amubi da ya rike ta ba ta faduwa ba abin mamaki ba ne duk shekara za ku yi ƙasa sai ƙasasshiya ta mutu Allah ya rayar da ita ya dawo da rayuwa ciki wannan bai fi ban mamaki ba cewa Allah yana da iko ya sake wata rayuwa ya za ku bar ababen ban mamaki masu yawa sai ku tambayi wannan kaga sai ayat ta fara da wato darasi cewar ba shan labari shi ne a gaban ku ba neman abin da yake mai ban mamaki ba bako ku bar abin da yake mai ban mamaki na zahiri wanda Allah ya sanya shi wato ku rinka izina da ayoyin Allah Allah ya sanya ababen mamaki kili a cikin ayoyinsa a cikin ayoyin ta kamar yadda yake sanurihim ayati na fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq wal izam da sanu zamu nuna muku ayoyin mu a cikin sassa da kuma a cikin kawukan su har sai ya bayyana gare su cewa gaskiya ne saboda haka a cikin wannan akwai janyo hankali da cewar ku daina tafiya nesa wajen neman ayoyin Allah ku rinka duba ayoyin Allah da ya kewaye ku da shi a cikin kanku da cikin halitta ba ku rinka zuwa kuna neman wani abu bako ba don ku tsammanin wai za a zo da wani abu daban da abin da Allah ya sanya a cikin ayoyin da kuke gani yau da kullum ai kisar ashabul kahfi ba za ta zo da wani abu sabanin ayoyin da Allah ya sa da kuke gani yau da kullum ba balke dai ta karfafa ta darasi na farko kenan a cikin wannan aya saboda haka kada ku dauka ashabul kahfi wani abin mamaki ne daga cikin ayoyin Allah kadan da ikon Allah kuma Allah yana da abubuwan ban mamaki masu yawa wanda yake abinda ake nema daga mutum shine ya rinka duba na basira zuciyarka ta rinka duba na basira in ka ga abu ka rinka tsayawa kana kauna shi kana auna shi kana juya shi a cikin zuciyarka kana lura aiki da lura ka rinka aiki da lurarka da lurar da Allah ya sa mata a cikin zuciya to sannan Allah yake id awal fitiyatu ila al-kahfi to ga bayanin su suna tambayar ka wato kana tsammanin su abin ban mamaki ne yayin da waɗansu yayin da samarin nan an ce musu al-fitiya jam'u fata kuma jam'in illa ne jam'in iri biyu ne a larabci akwai jam'ul illa akwai jam'ul kasra jam'ul illa daga uku zuwa goma to da aka ce alfitiya ya nuna kan cewa yawan su bai kai 10 ba yayin da waɗansu samari wanda yawan su bai kai 10 ba it awal suka fake yazo a cikin kogo wato suka tattaro kansu suka kafe a suka fake a cikin kogo wa qalu suka ci fa qalu da suka shiga cikin kokon nan suka kafe da suka fake sai suka ce rabbana atina min ladunka rahma suka ce ya ubangijinmu tabamu rahama daga gare ka rahaman nan wata musamman rahama ta musamman sai ka aka kawo ta da nakira wato tabamu wata rahama jin kai na musamman mai girma daga gare ka wato rahamar wadda take daga gare ka ya Allah wa hayyi lana min amrina rashada kuma ka tanadan mana shiriya a cikin al'amarinmu wato ka tsara mana shiriya kuma ka tsara mana shiriya a cikin al'amarinmu to wannan ya nuna da farko dai waɗannan waɗansu samari ne masu imani da Allah kuma da suke imani da Allah suna da aminci da Allah yadda suka fawwala al'amarinsu ga Allah don wannan shine taqwidul umur fawwala al'amari ya zuwa ga Allah wato wa fawwit wato kama yadda al'amarinka liman huwa adra biha ga wanda yake shine mafi sani da su liman huwa adra bil umuri alkhafiyya da wanda yake shine mafi sani da koyayyen al'amura shine Allah duka ce ka bamu rahama daga gare ka domin sun shiga cikin kogo don su gudu da addinin su da suka shiga cikin kogo sun yi tanadi shine sun ɗauki mataki na basira na hankali shine su gudu su ƙaurace su shiga inda ba za a gansu ba don kada a azabtar da su kansu bar addinin su su dawo ya zuwa ga addinin shirka suka fifita aƙida akan zama tare da mutanen su to yayin da suka tafi sai suka yi wannan addu'a saboda haka bayan gudu da bayan ɗaukan matakai na hankali na tanadi sai kuma suka zo suka fawwala ma Allah al'amarin su suka ce ka bamu rahama daga gare ka wanda da wannan rahamar za ka bamu kariya da wannan rahamar za ka bamu tabbata da ci gaba da dagewa a kan imani yadda ba za a fitine mu ba mun gudu don kada a fitine mu a addini to rahamarka da rahamarka ce za ka bamu wannan kariya ba iyawa mu ba ƙarfin mu ba dabaran mu ba ba wannan matakin da muka ɗauka ba shi ne zai bamu rahama muke nema daga gare ka kuma kai mana shiri ka tsara mana shiriya a cikin al'amarinmu shiriya a cikin al'amarinmu shine abinda zai kai mu zuwa ga abinda zai zama to amfani a gare mu babu kasa abinda zai zama to shiriya a gare mu babu kasa abinda zai zama to alkhairi a gare mu babu shari to wannan ya nuna amincinsu da Allah to sai Allah ta'ala ya ce fa barabna ala adanihim sai muka buga sai muka sanya bacci akan kunnuwansu shine abdar ay muka abdar ma'ana alwad muka aza wato bacci a cikin kunnan wato baccin a kunne ne saboda shi kunne ba abin da yake rufe shi sabanin ido ko idan ka ji za ka iya rufe idan ka ko amma kunne ba za ka iya rufe shi ba sai dai ka dauki hannu ka toshi Allah bai yi masa wani abu wanda za a rufe shi ba zai rufe kansa da kansa kamar ido ko ba haka ba saboda haka sai Allah ya rufe sai Allah ya ce sai muka sanya bacci a kunnan su wato kamar wato abinda zai sanya musu baccin shine abin da zai rufe jin su amma ido za su iya rufe idon su ko kuma baccin ya zo ya zama to idon su a buɗe kamar yadda waɗansu malamai suka ambata na kisar ashabul kahf cewa idon su bai rufe ba kunnan su ne Allah ya rufe ya zama to ba sa ji Allah ya ce fa darabna ala adanihim sai muka sanya bacci a kan kunnuwan su tilkafi suna a cikin wannan kogon sinina adada shekaru waɗanda suke wato masu yawa domin adada ma'ana ababen wato duk da yake jam'i ne na sakra ya nuna shekaru ne masu yawa amma ma'abuta adadi saboda shekarun sanannu ne a wajen Allah jalla wa'ala thumma ba'athnahum sannan muka tayar da su lina'lama domin mu sani na bayyanawa ga al'umma ayyul hizbayn wanne ne daga cikin jama'o'i jama'a guda biyu masu saɓani a kansu a kan shekara nawa suka yi suna baccin nan ahsa lima labisu amada suka fi kiyayewa ga muddar ga zama da tsawon zamanin da suka zauna a cikin wannan kogo nan sai Allah yake kuma ba asnahu sai muka tayar da su bai ce kuma aiqadnahu ba ba mu farka sai muka farkar da su sai kawo kalmar alba domin ya nuna tashi bayan tashin alƙiyama irin ne tashin alƙiyama alba'atu wan nusur sai muka tayar da su dan ya nuna cewa kamar wato kiskar su akwai aya akan tabbatar da sa'ar alƙiyama domin da shi bayan sun yi bacci shekaru masu yawa Allah ya tayar da su to Allah yana da ikon ya tayar da mutane bayan sun mutu shi yasa sai aka yi amfani da kalmar ba'atnahu to wannan shine a dunkule kiskar ashabul kahf wanda ya nuna cewar wato jama'a sun yi sabani a kan su shekara nawa suka yi kuma su nawa ne to Allah yake ya tayar da su domin a gano wanne ne daga cikin jama'ar da suka yi sabani a kan su waɗannan suna cewa shekaru kaza waɗannan suna cewa shekaru kaza wanne ne suka fi kiyayewa da tsawon shekarun da suka daɗe da suka yi bacci a cikin wannan kogo to saboda haka wannan kissa ce hakikatan ta a su domin Allah yake za su tambaye ka a kanta kuma tarihi ma ya kanta kuma bal a yanzu abu ne wanda yake ba ta tsuniya ba ce bar ana ganin ta ɗaya daga cikin haƙiƙoƙin tarihi tun da ma har ana wata ana da'awar cewa an tono a shekara ta 1921 zuwa 28 aka tono waɗannan kaburburan a Seljuk a kudancin Turkey wajen da ake cewa nan ce madinar Ephesus inda aka ce a nan suka yi zamani malaman tafsiri sun yi maganganu wanda madogarar su daga cikin littafin ahlul kitabi ne wanda khulasar iskar shine cewar waɗannan samari ne waɗanda suka yi zamani a daular Rome wadda daular Rome lokacin nan daula ce ta bautar gumaka a lokacin wani sarki da ake ce masa Daqayanus wanda larabci haka ake kiransa Daqayanus amma a cikin sarakunan Roman Empire daular Rome shine wanda ake ce ma wato Decius ko Decius don haka sukan faɗi sukan a Latin haka sukan faɗa Decius wanda ya yi a ƙarni na uku ya mutu a 251 a miladiya a zamaninsa lokacin daular Rome tana daula wataniya ba ta karɓi addinin Kirista ba tun san daular Rome ba su shiga addinin Kirista ba sai lokacin Constantine a shekara ta 330 kai a lokacin da ya zama tun shi ne sarki to kuma a lokacin su daular Rome headquarters su duk da take ta fara daga yamma ne daga baya sai ta mayar da ita gabas a cikin Turkiya wanda har suka gina Constantinople wanda ita ce Istanbul ta yanzu shi Constantine da ya zama to Kirista shi ne ya gina Constantinople wanda ita ce Istanbul ta yanzu wanda musulmi suka ci ta a shekara ta 1453 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cin wannan garin yana ɗaya daga cikin alamomin sa'ar alkiyama to ga shi cikin shekara 500 da suka wuce aka ci ta to sun yi zamani da wannan sarki wanda mushriki ne kamar yadda sarakunan daular Rome suke bautar gumaka suke yi suna bautar gunkin Jupiter alloli suna da gumaka da yawa daular Rome kamar yadda aka sani akwai wannan mai malamin tarihin nan Edward Gibbon wanda ya rubuta The Rise and Fall of the Roman Empire wanda shi yana takaici cewa me yasa daular Rome suka zama to Kirista ba tsaya a kan shirkar su ba duk da yake da suka zama to Kirista ma sai suka tafi kuma a kan shirkar Trinity a kan shirkar shirka to shi yana yi su waɗannan samari sun karɓi addinin Kirista kamar yadda yake a daular Rome an samu ɗaiɗe su suna addinin Annabi Isa na addinin Annabi Isa na tauhidi wanda ya bar al'umma a kai to sarkin da mutanen sun neme su kansu koma zuwa ga addinin shirka suka ki da suka san cewar za a azabtar da su kansu sun koma addinin shirka suka ji tsoron ba za su iya jurewa ba sai suka gudu da suka gudu suka je suka ce su shiga cikin kogo sun suka shiga cikin kogo za su ɓuya daga mutanensu ana ta nemansu wataƙila har ƙura ta nafa in kura talafa ko aka samu canji sai su fito su bauta ma Allah cikin aminci to amma da zasu fita cikin kogo ba su da tanadin abinci ba su da abinda ba su da wani shiri saboda haka ba su da komai sai wannan imanin nasu da amincin su da Allah to shi zake suke wannan addu'a cewa Allah ka ba mu rahama daga gare ka ka tsara mana alheri a cikin al'amarin mu zamu shiga cikin wannan al'amari ba mu kai inda muka fuskanta ba saboda haka suke falwala al'amari ga Allah kuma ga su samari ba masu hannu da shuni ba ba manya ba wanda yake al'adar annabawa kenan mabiyansu kanana ne samari da talakawa su ne mai yawan mabiyan annabawa kamar yan a cikin wannan kissar da Allah ya amfi ya fito da wannan ya faɗi matsayin su da nuna fikar su ga Allah a ciki yayin da Quraishi suke wannan tambayar ta tuku wannan tambayar da suke ai aya ce da waɗanda kuke azabtar da su su waɗannan ashabul kafir da kuke so kuke tambaya a kan su mushrikai wanda suke irin addinin su suka azabtar da su kamar yadda kuke azabtar da mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka roƙi Allah suka samu mafaka Allah ya ba su mafaka ya shirya musu alkhairi a cikin al'amarin su to su ma waɗannan musulmin roƙon Allah suke saboda haka Allah zai sa musu mafaka daga gare su kamar yadda Allah ya sanya mu ashabul kafi mafaka daga mushrikai irin saboda haka shi yasa kissa ta bude da wannan dan ta zaman ta bude da izina da darasi al'adar kissoshin alqur'ani baya kawo labari daki 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 sai dai ya kawo abu ya kawo darussa a cikin labari a cikin kissa to da wannan muqaddimar sai Allah madaukakin sarki yake yin zai bada labari na'am
نعم نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا
الله يقول نحن نقص عليك نبأهم بالحق مو نظام تستن تامك الأبار في دجسيا وكموبا ونمبا Allah da kanta yake ni ne mu ne zamu kissanta maka wannan nahnu jami'u ta'awi wato damiru ta'zim ne dan girmamawa Allah yake mu dan girmama kanka ba dan cewar akwai wani tare da Allah a cikin annabta ba saboda isa da nuna girma shine yake faɗa shine sarakuna suke kokoyen irin wannan mu mun ce kaza kamar yanda idan za a rubuta marsumul malaki na kasar Saudiya sai su ce nahnu fulan ibnu fulan mu wani dan wani shi kadai ne ba amma zai ce mu wani dan wani sai ya faɗa to Allah shi ne yake da haƙƙin ya faɗi wannan saboda Allah madaukakin sarki saboda kamalarsa da cikar izzarsa da kudurarsa Allah ya gyara abin Allah yake nahnu naqussu mu ne mu za mu kissanta maka za mu baka labarinsu annaba shine labari mai muhimmanci bai ce nahnu naqussu alayka qissatahum ba bai ce nahnu naqussu alayka naba'ahum mu za mu zanta maka wato labarin su muhimmin al'amari ne kuma wannan labarin nasu bil haqqi da gaskiya wato labarin da yake zuwa a cikin alqur'ani da ashabul kafi shine gaskiya babu ƙarya a cikin ka abinda Allah ya faɗa shine iyaka na kissar ashabul kafi yake innahum fityatun amanu bi rabbihim su waɗansu samari ne da suka yi imani da ubangijinsu wannan yabo ne a gare su domin wato domin su samartaka lokaci ne da ake tsammanin wauta saboda lokacin shi ne ma har za ka gane cewa idan aka ga saurayi yayi wata tabargaza a ce ka ji kashin balaga haka ake faɗa saboda lokaci ne na wauta da jin cewar kai duk duniyan nan ma ta fi kowa babu kamar ta da wato wuce iyaka wajen neman sha'awa da zartar da ita to yayin da ya zama to cewar a wannan lokacin mutum yayi makan kalin zani yazo yin imani sabanin abin da mutanen ka suke akai wannan ya cancanta a yabe shi yasa daga cikin mutane bakwai da Allah yake sa su a cikin inuwar al'arshi akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa shabun nasha'a fi ibadatillah da saurayi da ya tashi cikin bokar Allah saboda ya ni lokaci ne wanda ake san nashadi da jin dadi ya hana kanka samari suna tafiya club ya hana kanka shi masallaci zai fito samari suna tafiya wajen ball wajen nadi wajen club wajen league wajen wane ne shi ya tuho masallaci wajen harkar karatu yadda yana hadda alqur'ani to wannan sai Allah ya maka sakayya da kirana alkiyama sai ya saka a cikin inuwa yayin da kowa yake cikin gafin rana to nan ma Allah ya yabe su yace innahum fitya su samari daga nan ne aka samu abin da ake ce ma alfutuwa a da zamanin da aka samu kungiyoyi na samari wanda suke hada kansu don taimakekeniya da juna waɗansu za a ga sun hada kansu don taimaka ma marayu waɗansu sun hada kansu don ba da kariya ga unguwa waɗansu sun hada kansu don taimaka ma tsofaffi da suke cikin al'umma waɗansu ma don taimaka don ciyar da maguna suke hada kansu don su rinka bin mage suna samu musu abinci suna samu saboda wato su yi amfani da ƙarfinsu wajen wani abu wanda yake na taimaka ma halittar Allah saboda lokaci ne mai tsananin ƙarfi mu yanzu abin da yake fitar samarinmu kenan duk wurin ma da da za su suke zuwa suna Allah ba ku Allah karɓe duk an daina ne wajen da ake zuwa ana dake ku dukkan da za ka ga sun je wannan energy in extra ya tafi babu yanzu suna zaune a cikin gida sai waya saboda haka kullum sai sharri ake ta samu su ta waya suna tafiya suna ɓata lokacin suna ɓata kwakwalwar suna ɓata nishaɗi amma a da haka ake wannan ƙungiyoyi na fitowa shi ne kamar irin su boy scout nan da ake mu kaga duk sai ya zama to ya zo mana ta sigar kirista amma a ƙasashen musulmi sun ɗauke shi suka musuluntar da shi yanzu da an daina waɗannan abubuwa jam'iyyoyin fitowa ya kamata ku koma ku karanta maganganun Ibn Taymiyya akan al-fitowa don ku gani su jagoran talakawa yadda za su shirya samari su zama su wani a zuwa su zo abin nan su amfani da lokacinsu da basirarsu akan abin da zai karfafa su ya taimake su shi kansa karatun nasu ma sai ya yi amfani a lokacin saboda haka da Allah ya ce innahum fitya akwai janyo hankali da yabo da wannan marhala da kuma waɗannan bayi nasa wato kamar sun samu kamar irin yadda hawariyawan annabi Isa suka zamanto su ma samari ne saboda su ma samari ne da suka dage a kan wato tauhidi da taimakon annabi Isa Allah ya ce amanu bi rabbihim sun yi imani da ubangijinsu wa zidnahum huda muka tsare su a shiriya wannan a duka sunnar Allah na cewa wa yazidullahu alladhina hadaw huda Allah yana ƙara ma waɗanda suka shiryu ya ƙara musu shiriya to ƙarin shiriyar nan mai ce ce ita ce ƙarin takawa ƙarin tsoron Allah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fa amman alladhina amanu فزادتهم وأما الذين آمنوا فزادتهم هدى وآتاهم فزادهم هدى وآتاهم تقواهم أما وأن دسكي إيمان وأن دسكي إيمان هكذا دسكي وأما الذين آمنوا وأما الذين اهتدوا وأما الذين اهتدوا فزادهم هدى وآتاهم تقواهم أكثر سورة مريم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى أكثر سورة محمد والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم زادهم هدى وآتاهم تقواهم حتى نسي تهديد يجب أن تنسى وأن دسك الشريع في الله يتارى مثل شريع يباس طورا ألم في ولن أبن الله يتارى مثل وزدناهم هدى مثل تاريخ الشريع لألّا يتاريخ في بشيء takawace ko kuwa shiriyar da Allah ya ƙara musu shine basirar da Allah madaukakin sarki ya ba su na kan cewar ku ƙaurace ma mutanenku in kuna so ku tsira da imani in kuka ƙaurace ma mutanenku ku je ku shiga cikin kogo domin shi kogo bisa al'adarsa yana da kurjini ba kowa yake da ƙarfin halin ya je ya shiga cikin kogo ba sai Allah ya kare to wannan basirar da Allah madaukakin sarki ya ba su shine tsarin shari'a to da ka tsarin shari'a shine yayin da kai imani ya zama to tunaninka kan yanda zaka tabbata akan tafarki imani yanda zaka tabbata akan addini shine tsarin shari'a sai amfani da basirarka da hasken da Allah ya sanya maka wajen tunani to shine tsarin shari'ar da Allah ya ba ku ma'anonin nan guda biyu duk za su zama to wa saliha duka waɗannan fuskar biyu ibnu asir an da ke su a cikin tafsirinka to kuma wannan ya nuna mana a wato abinda Allah madaukakin sarki zai ma manzansa sallallahu alaihi wasallam nake war shi ma da ya gudu daga quraishi ya taho zai tafi hijira kogo ya shiga sai dai shi ba sahab bane shi gar garfau shi ma da ya shiga cikin garfau din ya dauki mataki na tsare kanka da tsira da gudu da addininka da samun mafaka da kariya daga makiya shine ya je ya hau kan wannan tsaunin in kuga yadda garfau yake a wannan dutsen jabal fau hawanka wato gagarumin al'amari ne ba kamar yanzu inda ake hawa jabal nur ba ya shiga da shi da abubakar mushrikai suka zo har suka tsaya a bakin kogon amma ba su gansu ba Allah madaukakin sarki ya dauke ganinsu ba su gansu ba sayyidina abubakar ya ce ya rasulullah in faɗe ya sunkiya da ƙafarsa zai ganmu ya ce ma zannuka bismillahi salisuhuma me ya zatonka da mutum biyu da na ukunsu shine Allah shine wanda Allah ya yi hikayarsu idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وإن كذا أي كان بي أكيد تقعد الله يكي ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ليه كان كذا مثل بي الله شيء أكون فيه أمن شيء الله. فشيني سنة الله تعرف صالحا بينك. Sau da ta a cikin wannan akwai isara ga abin da zai faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake wa rabbana ala qulubihim ko muka daure zukatansu ma'ana muka karfafa su da yin hakuri akan wato tsaji akan imani kuma su hakura akan su bar jin dadi da garuruwan su malaman tafsiri sun ce wai ƴaƴan sarakuna ne ƴaƴan manya ne ƴan gata ne masu jin dadi amma suka bar kasar su suka bar ni'ima da komai to wannan sai da daurin zuci Allah yake muka daure zukatan ma'ana daure zuci shine a karfafa imani a ba mutum ka ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ga uwar annabi Musa farabatna ala qalbiha litakuna min almundiri in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin ta kuka bayyana sha'anin annabi Musa cewa yana gidansa shine jinjirin da yake gidan Fir'auna da ba dan mun daure zuciyar ka wato mun ba ta hakuri da wato rashin wato abinda ake ce ma ita zuciya tana da rawa ta buga nan ta buga kan ta buga nan ta buga ta yayin da mutum ya rudi ya ji tsoro ko kuma ya yake hankulan wani abu to amma in Allah ya daura zuciyar mutum sai ga ya tsaya kyan yayin da mutane suke ta inuwa nan za su kama nan za su kama ya tsaya kyan da ba ya duba abin duban basira shine wanda Muawiya yake faɗa yake cewa wa qultu laha idha yati abin da yake mace ni ranar yaki 16 ban gudu ba ya zama to aidi shine kina waɗansu dai kita na mawaki da yake cewa wa qultu laha idha jasha'at wa jasat makanaki tuhmadi aw tastarihi in ce maraina yayin da wato ta karaya ta yi irin cewaya din nan na bila kasan dila yana haka yana haka yana kokarin yanda zai bi yayi dabara ya gudu wato yana tunanin hanyar tsira da guduwa sai in ce maka makanaki in ce ma zuciya ta tsaya a nan tuhumadi a yabe ki shine ki tsaya a kashe ki bisa jarumta au tasarihi ko kuma ki huta amma dai ba shi abun kunya ba to shine arrabtu alal qalb to Allah yake haka Allah yake muka daure zukatan ku wannan ba karaman ni'ima ba ce shi yasa Allah yake ambaton addu'ar mabiya annabawa shine wa sabbit aqdamana ka tabbatar da bigadigan mu to bigadigai ba sa tsayawa su dage sai idan zuciya ita ma ta zama to ta tsaya an dau Allah ya daura zuciya to wannan daurin zuciya daurin zuciya ne akan imani daurin zuciya kuma akan yin hakurin barin ni'ima kan ashiriya daukan wahala saboda akida da addini Allah yake muka daure suka san su ifamu yayin da suka miƙe wa qalu suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard ubangijin mu shine ubangijin sammai da kasa lan nad'u min dunihi ilaha ba za mu kira wani daga bauta ba idan wani abun bauta mu kira shi da bauta ba min dunihi ba shi ba laqad kunna idan shaqafa idan muka yi haka to ai mun fadi kalma wadda take ne wuce iyaka wajen karna da ƙarya shine ash-shaqaf wa to daga ash-shaq ne wa to da take ta wuce iyaka wajen karna wajen israfi shine ya in muka bayan mun san tauhidi mu zo mun shirka mun gira wa to mun fadi kalma wadda take ne ƙarya Allah yake wannan yayin da suka tsaya ne abinda akwai fuska biyu wajen malaman tafsiri wajen tsayi wannan fuska farko shine aka ce an kira su ne ranar taro ranar idin su aka kira su san cewar kamar yadda kowa yake yi za a zo a yi sujada ga gumaka a zo a kaddamar da yanka kamar yadda aka san idin daular rum irin su Christmas din nan idin sarkin rana idin ubangijin rana kamar yadda suke faɗa za da idin duka da yawa in ka karanta tarihin gibon za ka gansu to a cikin irin waɗannan ranar idin ne suka zo ana tsammanin za su yi aka kira su su yi sujada su kaddamar da tasu sai suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard ubangijin mu shine ubangijin sammai da kasa ba su ce Allah ba saboda rum ba san Allah ba sai kuma ka suka sani amma sun san rabbus samawati wal ard sai ka ta gama da fir'aun ne yake qala fir'aun wa ma rabbul alamin menene o rabbul alamin shi bai san Allah ba dan shi yana gani shine ana rabbukumul a'la sai ce wa ma rabbul alamin menene rabbul alamin sai annabi Musa yake masa ne bai ce Allah ba yake rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin yake ubangijin sammai da kasa kowa ya san sama kowa ya san kasa kuma ya san sama da kasa ba su suka yi kansu ba akwai wanda ya yi to shine ubangijin mu kuma suka ce ba za mu bauta ma wani ba sai aka yi amfani da annabi'u wanda take a cikin bauta addu'a ita ce abin da ya fi komai keɓancewa da ibada wato ba za mu kirawo kowa da ibada ba shine mu roƙe shi mu kira shi da ɗaukaka sunansa kamar yadda muke ɗaukaka sunan Allah muna cewa Allahu akbar da la ilaha illallah ba za mu yi wannan ba daga wani ba shi ba in muka yi haka mun faɗi ƙarya ga Allah ma'ana ta biyu ta tsayawa shine ifamu faqalu yayin da suka yi azama suka faɗa wato azama suke ba wai kiransu aka yi aka ce su shirka ba saboda wannan ba abu abin da ya tabbatar da shi a cikin alkur'ani ko na fahimta sai suka fassara ta da ɗaya daga cikin kalmomin larabci domin larabci ana akan faɗi qiyam wato akan ce mutum ya tsaya ya faɗi magana idan ya zama to magana muhimmiya ce sai in yi azama akan faɗarta sai a ɗaura sai a ɗauka kamar miƙewa yayi kafin ya faɗi magana wato sun tsaya suka faɗi wannan magana ala ayyi halin Allah wannan kalmar Allah ya nuna kan cewa sun tsaya a gaban mutanensu suka yi shaida da tauhidi to a cikin nan akwai daga cikin malaman tafsiri shine Ibn Atiyya yake wai wannan kalma ifamu faqalu yake wai hujja ce ga yan tariƙar sufaye da suke tashi suke zikiri a tsaye shine Al-Qurtubi ya masa raji yake ina sama da kasa mutanen da suka tashi suka ce la ilaha illallah lam nad'u min dunihi ilaha su za a kamanta da wanda za su tashi suna dukan kasa suna nishi suna numfarfashi suna tsalle-tsalle suna rawa a ce waɗannan wai shine abinda ashabul kahfi suka shine asalin abinda suka yake ina bainas samawati wal ard inda ba dan irin lokaci ba na ga muku tambayar maganar Al-Qurtubi amma abinda zai da ƙara muku a cikin wannan banda abinda Qurtubi ya faɗa shine ai Allah ya ambata mana wato zikiri alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim annabi bai ba sallallahu alaihi wasallam bai qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ba yayi irin wannan yayi wannan din farkashin yayi hazara da ake faɗa haka bai ba saboda haka ya nuna cewa ba shine yanda suke ifamu faqalu ba ifamu faqalu mutum yayi ambatan Allah a tsaye yanzu in ka tashi a tsaye kace Allahu akbar ba kai famu faqalu ba kana ruku ka dago daga sunkuyo kani ke kace sami Allahu liman hamida wannan ba tauhidi bane kana gurkana a cikin sujada ka sake miƙewa kace Allahu akbar wannan ba tauhidi bane to wai da dar wannan faqamu iqamu faqalu sai a ce wai sai ka ji kai rawani kai min farfaci zaka yi iqamu faqalu wannan kusure ne kisa Abubakar Tursi a cikin litafin sa albida yake asalin wannan a tsaya ana wannan rayayen ana cewa da sunan zikiri yake al'ada samiri ne al'ada samiri ne yayin da samiri ya yi dan maraki kamar yadda zamu zo a cikin surat Taha da ya yi dan maraki ya rinka wannan kukan da huwar yana wannan kukan yau bani isra'il sai suka rinka wannan rawa suka rinka wannan rawa yake akali asalin ta kenan amma asalin ta ba ashabul kafi ba asalin ta wannan wanda ake ta samiri ne saboda haka kada abin da yasa na faɗo na saboda malaman tafsiri sun faɗa kuma alhamdulillah wannan abin da yanzu duk waɗanda ba suke yi yana da dan rawa ko da yake wadan kuma in ka toshe a nan sai wata kuma ta fito ta can Allah ya mana maganin fata da zaniya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ga mu ikon dinta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ga mu ikon santata subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
ko dan ba ni sai ayi bayanin nan ba shine ai saboda mutane
anka banka Thank you.